Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31 49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad download da kuma niyyar muryar arewa. Kuna ma dai iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da asubahin ranar Juma'a 27 ga watan Janairu. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu, ga kanin labaran.
Sabon shugaban kasar Gambia Adamu Barrow ya koma gida jiya Alhamis kuma ya samu kyakkyawan tarba daga ƴan kasar. Fadar White House ta ce shugaba Donald Trump na da zabi kan yadda zai sa kasar Mexico ta biya kuɗin katangan nan da yake son ginawa tsakanin Amurka da kasar ta Mexico. Wasu manyan jami'an diplomasiyar Amurka su biyar suka ajiye aikin su kwanaki kamin mutumin da shugaba Donald Trump ya zaba ƴan majalisar harkokin kasar zai samu amincewar su.
To kai labaran kenan. Game da zargin almundahanar da ake ma sakataren gwamnatin Najeriya, wata kungiya ta ce duffa neman a cini.
Shi dan kwangilan da ya kwangilan nan gashi nan a zaune, Husaini sunan shi, amma Hassan din shi wane ne? Shine PA din Shehu Sani.
To amma masu zargin sakataren sun ce abinda suka sani kawai shine an ci kuɗi kuma dole fa a amaye.
Ko Hassan ko Husaini ko Gambani yaje ya ci kuɗin jama'a, mu mun riga mun faɗi cewa an yi amfani da kuɗin gudun hijira wajen sun azurta kansu.
Za kuma aji cewa wani ƙwararre a fannin shari'a ya bayar da shawarar yadda za a warware wannan takaddama, har ma da tabbatun wanke Ibrahim Magu na hukumar EFCC. Za kuma aji cewa Jami'ar Indiana ta Amurka za ta taimaka ma Jamhuriyar Nijar ta fannin ilimi. Kuma kamar kowace ranar Juma'a, Jummai Ali na tafa da shirin lafiya uwar jiki, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Masuware assalamu alaikum. Sabon shugaban kasar Gambia Adamu Barrow ya koma gida jiya Alhamis kuma ya samu kyakkyawan tarba daga ƴan kasar, duk ko da yake ya iso babban birnin kasar wato Banjul cikin tsauraran matakan tsaro. Barrow da ya koma gida ne daga kasar Senegal, inda ya zauna tun bayan da rikicin siyasa ya barke a kasarsa saboda shugaban kasar Yahya Jammeh, wanda ya daɗe yana mulkin kasar ya ƙi saukar bayan ya sha kai a zaben watan Disamba. Jirgin da shugaba Barrow ya shigo zuwa kasar tasa, sojojin Senegal da na Najeriya ne ke gadinsa jim kaɗan da saukarsa babban birnin kasar wato Banjul, inda ɗaruruwan ‘yan kasar ne suka yi masa marhabin lale. Wani ɗan jarida da ya gane wa idanunsa isowar shugaba Barrow ya ce tun kafin isowarsa nema, ‘yan kasar suka yi cincirindo kan hanyar zuwa filin jirgin saman kasar suna raye-raye da waƙe-waƙe. Mai magana da yawun haɗaɗɗiyar jam’iyyun da Barrow ya takara ƙarƙashinsu ya ce ko baya ga wannan tarbon akwai wani na musamman da aka shirya. An dai rantsar da Barrow ne a matsayin sabon shugaban kasar a ofishin jakadancin Gambia da ke ƙasar Senegal a cikin satin da ta gabata. Yanzu haka dai sojojin kasashen kungiyar ECOWAS ne za su ci gaba da kasancewa kasar ta Gambia har na tsawon watanni 6, inji jami'i a Majalisar Ɗinkin Duniya.
Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce shugaba Donald Trump na da zaɓi akan yadda zai sa kasar Mexico ta biya kuɗin katangar nan da yake son ginawa tsakanin Amurka da Mexico. Sakamakon wannan batun ginin katangar ta sa dangantaka tsakanin Mexico da Amurka ta yi tsami. Wato kwanaki kawai da kama aikin Mr. Trump. Tun a jiya Alhamis ne dai sakataren yaɗa labarai na fadar White House Sean Spicer ya ce ya faɗa ma manema labarai cewa shugaba Trump zai sa harajin kashi 20% ga dukkan wasu kayayyakin da ake shigo da su Amurka daga ƙasar ta Mexico. Ya ce wannan sabon harajin zai samar da akalla dala biliyan 10 a duk shekara cikin sauki waɗanda za a yi amfani da su wajen gina wannan katangar. Kakakin ya ce tuni shugaba Trump ya tattauna wannan batu da shugabannin majalisar dokokin ƙasar, kuma wannan ne ma ya sa yake son wannan batu cikin garan bawul ga tsarin haraji na Amurka da majalisar za ta yi aiki da akai. Amma daga bisani fadar ta White House ta ce wannan yana ɗaya daga cikin hanyoyi daban-daban da gwamnati take nazari a kansu kan yadda za a biya kuɗin aikin katangar a kudancin ƙasar. Sai dai kuma harirwa yau fajar ta White House ta ce shugaba Trump bai yanke shawarar yadda Amurka za ta mayar da kuɗin aikin ba. Sai dai abinda ya fito fili shine kuɗin harajin Amurkawa ne za a yi amfani da shi wajen fara ginin wannan katangar, wadda ake sa ran talakumi kuɗi har dalar Amurka biliyan 15. Amma kuma abinda ba a sani ba shine wani martani ne Mexico za ta mayar kan wannan haraji idan hakan ya samu amincewar Majalisar Amurka. Ganin shigo da kayayyakin Amurka daga Mexico yana da muhimmancin gaske ga tattalin arzikin ƙasar.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Wasu manyan jami'an diplomasiya a Amurka su biyar ne suka aje aikinsu kwanaki kafin mutumin da shugaba Donald Trump ya zaɓa ya zama ministan harkokin wajen ƙasar ya samu amincewar majalisar dattijai. Rahotanni sun bayyana cewa ɗaya daga cikin waɗannan jami'ai su biyar na cikin jirgin sama ne akan hanyarsa ta halartar wani muhimmin taro a Turai, amma aka umarce shi da dawo gida kamar yadda wata majiya kwakwara ta shaidawa muryar Amurka. Wannan bai dace ba, kuma ba wai faduwa ce ta zo daidai da zama ba, inji Bruce Jetson, tsohon darakta mai ba da shawara a sashen tsare-tsaren manufofi da muhimman bukatu ta ma'aikatar harkokin waje. Farfesan ya ci gaba da cewa idan dai ma da a ce an yi abin cikin tsari ne, to da watakila zai fi tasiri. Amma ma'aikatan diplomasiya a ma'aikatar harkokin wajen sun yi watsi da rahotannin da wasu kafofin yada labarai suka yaya ta jiya Alhamis, inda ake aibunta sabuwar gwamnati da alhakin murabus da wasu manyan jami'an suka yi ko kuma aka kora. Ita ma take tofa albarkacin bakinta akan wannan batu, Ambassador Barbara Stephenson, wadda ita ce shugaban kungiyar kwararru a harkokin kasashen waje da kungiyar kwadago ta ma'aikatan harkokin wajen na nan Amurka ta gaba daya ba fahimci wannan al'amari ba. Canza ma'aikata da mukamai tare da aje aiki bayan wasu shekaru da aka kayyade ba wani sabon abu bane, ta ce wannan sauye-sauye abu ne da yake zuwa da sabuwar gwamnati.
Kasar Turkiya ta ce ba za ta yi saurin cewa wani abu ba game da shirin shugaba Donald Trump na samar da wani wurin da zai zama tudun na tsira a kasar Siriya. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen kasar ta Turkiya Hussein Maftoglu ya faɗa ji Alhamis cewa yana da kyau a dakaci sakamakon bincike wanda shugaba Donald Trump zai umarci ma'aikatar tsaro da kuma ma'aikatar harkokin waje su gudanar tukuna, wanda hakan zai sa a samar da wani wuri da zai zama mafaka ga farar hula a ƙasar. Waɗanda suke gudu daga tashe-tashen hankula da suke auku a ƙasar a halin yanzu, ƙasar Turkiya wadda ke da bakin iyaka da Siriya ta jima tana ɗokin ganin an samar da irin wannan wuri wanda zai zama tudun na tsira. Amma kuma tsohon shugaban ƙasar Amurka Barack Obama bai goyi bayan wannan tsari ba, musamman ta yin la'akari da irin ƙalubalen da ke tattare da irin wannan wuri zai kasance, ciki ko har da yiwuwar amfani da sojan ƙasa na Amurka domin ganin an samar da wani keɓaɓɓen wuri wanda za a wato hana shawagin jiragen sama ciki. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zangon a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda takaddamar da ake yi game da wasikar fadar shugaban Najeriya wadda wasu ke zargin ta wanke sakataren gwamnatin tarayya Babacir Lawan da ake zargi da almundahana ce, ta ɗau wani sabon salo inda wata ƙungiya ta bullo tana zargin cewa duk zargin ƙazafi ne na wasu masu son zuciya, zargin da masu zargin sakataren suka ƙaryata. Nasir Adamu Alikaya, gare ka.
Kungiyar mai taken Kadban ta zargi kwamitin da rashin zuwa arewa maso gabas don duba hakikanin aikin da 'yan kwangila suka gudanar, amma shugaban kwamitin ya yi watsi da wannan zargin da nuna sun bi daki-daki, kuma rahoton da za su fitar na gaba zai faɗi yadda ma aka yi kashe muraba da kuɗaɗen. Shugaban kungiyar Ajiwala a taron da jagoran kwangilar nome ciyawa Husaini Sande ya halarta ya yi wannan zargi ga shugaban kwamitin majalisar Comrade Shehu Sani.
Idan sun ɗauka wani abu ne tsakani da Allah suke su ci gaba da yi, shi ɗan kwangilan da ya kwangilan nan gashi nan a zaune. Husaini sunan shi, amma Hassan din shi wane ne? Shine PA din Shehu Sani. So in akwai wani abu na boye, Hassan din ba zai ga masa me ake ciki ba? Shi kuma wace kalamai yayi na boye wanda ba ma so mu faɗa wa jama'a? Ko da yake na san ba za ka dauki wannan bangaren reporting ka ba.
Me yasa ba zan dauka ba?
To ka dauka. Dan Allah ka faɗi. Akwai abubuwan da suke na boye wanda mutane siyasa ce suke. Kowa ya san cewa office din kotu da take tuhumar shi saraki kotu ce da take karkashin office din SGF.
Wato ma'ana ina so in gane, ya nuna shi Hassan yana majalisa yana samun albashin majalisa, shi Husaini kuma yana kwangila a arewa maso gabas.
Wannan wani fahimta ce irin taka. Kowa dan Najeriya ne, yana da ikon ya aiki a majalisa, yana da ikon ya kwangila.
Farko anan ga Husaini na Hassan da ake maganar a kansa.
Sun ji daɗin aikin da aka musu, ga mutanen committee din su ma an zo da sunan, su ma sun faɗa da bakin su. Kowa ya san an yi wannan abu, amma mutun ya zo ya zauna saboda wani mission ɗinku na daban, ku zo ku ƙaryata abin da wasu suka yi.
Me shi Husaini zai ce ne kan wannan zargin?
To mutanen da yawa sukan zo wannan office din daban-daban, amma abin da ake ciki yanzu shine mun yi bincike, mun ga kuma an sace kuɗin ɗan gudun hijira, kuma ga wanda duka suka sace mun riga mun fadi. Saboda haka wani wannan na aiki, wancan wani bai aiki, ko wannan ya san wancan wani ya dubi dami. Abinda muka sani shine cewa an yi amfani da kuɗin ko Hassan ko Husaini ko Gambani ya je ci kuɗin jama'a, mun riga mun fadi cewa an yi amfani da kuɗin gudun hijira wajen sun azurta kansu.
Yanzu dai za a jira a gashi wane ne mai gaskiya. Nasura da Malika Mudar, Amurka daga Abuja, Najeriya.
Wannan haka yake. A kuma gaida Nasiru. To yayin da ake ci gaba da takaddama kan makomar sakataren gwamnatin Najeriya da muƙaddashin shugaban hukumar yaƙi da almundahana ta EFCC, wani ƙwararre a fannin shari'a ya ce akwai fa mafita mai sauƙi. Umar Faruk Musa, gare ka.
Akan wannan ne wani ƙwararre akan ayyukan majalisa kuma da dokoki, Farfesa Almustafa Usuju, ya bayyana min a Abuja cewa lallai akwai hanyoyi da za a iya warware wannan matsala ba tare da kowane ɓangare ya tuzarta ba.
Ina ganin in aka duba cikin ita abinda wasiƙun shi shugaban ƙasa suka ƙunsa, za a iya warware wannan matsala. Na farko, in ka duba sakin layi kusan na ƙarshe, inda yake maganan baya cire babban sakataren gwamnati daga zargin da ake mishi ba, sashi na 36 cikin baka na ɗaya na kundin tsarin mulkin Najeriya ya amince a ji daga mutum, ko da yake ita majalisar ta nuna cewa ita ai ofishin take magana ba shi maganan baba cire ba, kuma ta aika ma da ofishin din wasiƙa. To ita rahotonta na wucin gadi, rahoton ku na wucin gadi ya nuna cewa tana da rahoto na dindindin, wato rahoto da ya kammala kenan. To kaga abin da zai warware wannan magana shine ta fito da gabaki daya abin da ta gano koko ta gani a cikin wannan bincike da take yi. Na biyu kuma akan abin da ya shafi shugaban hukumar EFCC, in ka duba tunda farko ba ita majalisar bace ta gano cewa shugaban hukumar EFCC yana da laifi kaza da kaza da kaza. Hukuma ce ta ɗan sandan farin kaya wacce take kasan gwamnatin zartarwa ta kawo rahoto. So sai ita majalisa ta mayarwa ofishin shugaban ƙasa ta hada da wannan rahoto cewa bisa ga rahoto kaza da kaza naga cewa ba zan iya tantance wani ba, don haka ka ɗauki mataki da ya dace. To yanzu ya dawo mata da shi. To abinda zai warware shine ita majalisar ta sake bincika shin an wanke shi ga wancan zargi da ita hukumar 'yan sandan farin kaya take mishi.
Akwai masu cewar ɗayan biyu ne zai kasance idan ana son maganar yaƙin nan da cin hanci da rashawa da ake ganin shugaba Muhammadu Buhari ya ce shine gadon baya da cibiyar gwamnatinsa. Shine idan an tabbatar da laifin da aka yi magu, to bai kamata a tura sunan magu a ce a tantance shi ba. Idan kuma ƙazaf ne, to shi shugaban wannan sashen jami'an tsaro na asiri na DSS dole kenan a ɗauki mataki na ladabtarwa a kansa. Haka zai yi kenan.
Ita majalisa yanzu tana da nauyi a kanta. Wannan a ƙasan sashi na 80 zuwa na 81 har zuwa 88 na kundin tsarin mulkin Najeriya da ya ba ta izini da hurumi na yin bincike akan duk abin da aka kawo mana.
To a gaida Umar da wannan rahoton, sai kuma jamhuriyar Niger, inda jami'ar Indiana da ke nan Amurka ta yi alkawarin taimaka ma jamhuriyar ta Niger ta fannin ilimi. Salamun Muna Barma, gare ka.
And it is a pleasure to be here in the Republic of Niger this morning. Mataimakin shugaban jami'ar ta Indiana State Mr. Kirk White da ke cikin tawagar hafsoshin tsaron wannan jaha a ziyarar da suka gudanar a nan Niger ya bayyana cewa jami'ar Indiana na fatan kulla hulɗa da takwararta ta yamai domin samarwa matasan Niger damar ɗaukar karatu a wannan jami'a da sukan iya ziyarta ko kuma malamai su taso takanasu daga Indiana domin ba ɗaliban Niger karatu.
We believe that to have a high level of security is
ana mutunani ilmantar al'umma wata babbar hanya ce ta warware matsalar tsaro saboda haka cin nasarar yaki da ta'addanci na buƙatar ƙarfafa harkokin ilimi a ƙasa wannan yasa na ziyarci jami'ar Abdul Mumuni inda muka tantauna da shugaban wannan jami'a Professor Habibu Abarshi wanne na am da wannan shawara da muka zo da ita jihar Indiana ma za ta iya amfana da wannan hulɗa domin a ƙarƙashin ta askarawar rundunar jihar za su iya karantar tarihi da al'adun ƙasar Niger ta yadda za su lakanci tsarin zamantakewar al'umar wannan ƙasa kuma wannan na matsayin wata hanyar da za ta ƙara samar da kyakkyawar fahimta tsakanin su da al'umar da za su yi wa aikin tsaro inji Mr. Craig White kodayake ba a bayyana ranar soma aiki da wannan yarjejeniya a hukunce ba Mataimakin shugaban jami'ar ta Indiana ya sanar cewa ilimi mai zurfi da ilimin kimiyya da sha'anin na'ura mai kwakwalwa da ilimin tafiyar da harkokin hukuma su ne muhimman fannonin da wannan hulɗa ke son mai da hankali a kansu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Suleiman, yanzu kuma bari in koma gefe guda Jummai Ali ta gabatar mana da shiri na gaba.
Lafiya uwa jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Yau wannan fili na lafiya uwa jiki zai tuna baya akan abin da ya sa ake danganta ilimin mace da kiwon lafiya a matakin farko a lokacin da malaman addini da ƙwararru da kuma likitoci suka gudanar da wani taro akan wannan batu. Kafin idan da sauran lokaci ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Assalamu alaikum masu sauraro, Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Kwanaki malaman addini sun gudanar da wani taro mai taken ilmantar da mace a zaman makamin inganta lafiyar mata da yara. Mai alfarma Sultan Muhammadu Sa'ad Abubakar na uku ne ya fara wannan yunkuri. Mai martaba sarkin kafin Argungu da ke jihar Kebbi, Alhaji Sama'il Lamira ne ya shugabanci taron a madadin mai alfarma sarkin musulmi. Sarakuna da malaman addini da ƙwararru da kuma likitoci ne suka halarci wannan taron da aka yi a kanan Dabo. Wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya halarci wannan taro. Bayan taron, Mahmud ya tattauna da Dr. Hadiza Shehu Galadanci inda ya buƙaci da ta bayyana dalilin da ya sa ake alaƙanta ilimin mata da kiwon lafiya.
Mun sani cewa watan ba abin da yake da alaka da lafiyar mace da yarta fiye da ilminta. Bincike da yawa ya nuna cewa indai har kana so ka inganta lafiyar mata da yara to dole sai ka koma baya ka bawa ƴaƴa mata ilimi. Saboda ita ƴa mai ilimi ita ce za ta je antenatal wato in tana da ciki za ta je awo dan saboda in akai awon nan shine za a gano cewa shin da akwai mishkila wanda in taso haihuwa za ta iya samun matsala wanda har zai iya kaiwa ga mutuwar ta to in baka ilmantar da ita ba za ta je awo ba bincike ya nuna cewa in ka ilmantar da yarinya tana da kusan 90% na cewa za ta je awo amma in baka ilmantar da ita ba to kusan bai fi kashi 10% ne za ta iya zuwa awo ba haka kuma in tazo haihuwa za ta haihu tare da ungozoma mai ilimi in mace ta haihu da ungozoma mai ilimi ta rage chance din cewa za ta mutu in tazo haihuwa saboda wannan ungozoma mai ilimi ita za ta gano cewa tana da mishkila har ta kai ga yanda za a yi ta taimaka mata amma in ya bata da ilimi ba za ta haihu tare da ungozoma mai ilimi ba in mace tana da ilimi tana da kusan 100% chance din cewa za ta nemi ungwazoma mai ilimi in ta zo haihuwa ko kuma za ta je asibiti inda za ta tarar da ungwazoma nan. In ko ba ta da ilimi tana da kusan 10% chance din cewa za ta haihu tare da ungwazoma mai ilimi.
Dokta, kina maganar bincike, wai binciken ku me ya nuna wannan hali kiwon lafiyar mata a arewacin Najeriya ke ciki?
To, gaskiya watan bincike kaman aka duba binciken NDHS 2013 watan ƙididdiga da ake yi wanda gwamnatin Najeriya gabaki ɗaya take kullum kowane shekara 10 ko kuma kowane shekara 5 ya nuna cewa mu a yanzu kusan mata kaman 575 suke mutuwa akan haihuwa kaman a ce 100,000 watan 575 per 100,000. Na wannan shine na Najeriya gabaki daya. Amma bincike ya nuna mu a arewacin Najeriya kusan wannan ba shine ƙididdigan mu ba. Ƙididdigan mu ya nuna cewa ya kusan double. Watan gabaki daya ya kusan ninkawa. Saboda haka mu a arewacin Najeriya har yanzu mata suna mutuwa in sun zo haihuwa. Kuma watan ƙididdigar ta nuna tafi kudin Najeriya watan. Amma gabaki daya a Najeriya ya nuna cewa ba 575 per 100,000.
Kamar yadda muka bayani a baya, tarukan nan a ƙarshen idowar wannan kungiya an shirya su hususan kuma suna mai da hankali ne akan kiwon lafiyar iyali. Kuma ana yin taruka makamantan waɗannan don wayar da kan jama'a game da wannan al'amari. Wai kuwa wannan aikin da kuke na tara taruka da sarakunan gargajiya da limamai da sauran masu ruwa da tsaki da iyaye a wayar da kansu game da wannan al'amari, wai ko kwalliya tana biyan kuɗin sabulu tun da barama kun yi kusan karo biyu?
To, ba za mu ce ba a samun ci gaba ba. Alhamdulillah ana samun ci gaba, amma muna ganin ci gaban nan bai kai iyakacin yadda muke so ba. In aka ce mutum ɗaya za a ba wa yayi ba za a taɓa cin nasara ba, shi ne kuma mushkilar shi lafiyar mata da yara. Waton kowa sai ya sa hannun shi. Saboda haka in ba mu tattaru gabaki ɗaya ba, mun mai da hankali mun ce to abin nan da zamu yi shine daga yanzu muna da wannan sustainable development goal watan kaman MDG da aka yi wanda nan da shekara 15 ya kamata mu ga ko mun yi gaba ko ba mu yi gaba. To in dukkanin mu kowa da yake stakeholder, in kowa da yake mai ruwa da tsaki zai sa hannu ya ce to shi yanzu zai tabbatar yayi wani abu wanda zai inganta lafiya na mata da yara, to zamu ci nasara. Amma idan ni nayi nawa, kai kayi naka, malami kurin yayi nashi, can gwamnati ta yi nata daban, to ba za a samu nasara ba sai dukkanin mu mun haɗu gabaki ɗaya mun yi abu ɗaya mun ci gaba gabaki ɗaya a lokaci ɗaya, kuma kowa ya sa an kalli alƙibla ɗaya, to shine zamu ci nasara. Amma in kowa yana abin shi ba za a taɓa cin nasara ba.
Gargaɗin da muke da kira a ji yafi, rayuwa tattalin ta ake ƙwarai kun ji mata.
Gargaɗin da muke da kira a ji yafi, rayuwa tattalin ta ake ƙwarai kun ji mata.
Kane. To kamar yadda na faɗi tun da farko, ƙungiyar malamai ita ta shirya wannan taro. Ga bayanin da Malam Nasiru Hamis ya yi a zantawar da suka yi da wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari.
Shi addinin musulunci wayayyen addini ne, saboda haka kaga tun da ya zo Annabi alaihi salatu wassalam sai ya ce neman ilimi
bai keɓance ba. Wato yana wajibi ne akan namiji da mace, saboda haka shauki na cewa mace in ta tashi cikin jahilci kwaba za ta yi, za ta haifar da ‘ya’ya marasa ilimi, amma in ta tashi da ilimi ita ce malama ta farko wadda za ta fara yaro ke shakuwa da ita za ta fara sanar da shi Allah da kyakkyawan tarbiyya da abubuwa masu kyau. Muna isar da wannan sakonni ta ɓangaren wato huduba ta juma'a, zaurin ilimi da muke bayarwa, wato laccoci musamman keɓantattun laccoci da kuma laccoci wanda yake gaban ɗalibai da makarantunmu na zaure da na zamani da muke bada. Tunda muke wayar da kan al'umma.
To karamu kallawo, ya kuke ganin tasirin irin waɗannan kiraye-kiraye da ake ta yi, kuma ku kuke isar da waɗannan saƙonni ga mutanen da ake buƙata ya kai gare su?
Yana tasiri. Tun daga shi kungiyoyin da ba su zo su zauna waje ɗaya ba, gashi suna zama kuma sun yadda suna isar da wannan saƙo, kuma gashi muna ganin canji a cikin al'umma, a cikin matan inda suke samun ilimi ta ko ina ana samun ci gaba. Sai dai kullum muna kallo na gaba da mu ne can inda ba za mu, amma alal haƙiƙa ana samun canji, mata suna motsi sosai a cikin wannan, kuma wayar da kan da ake yi shine daman addini wayar da kai.
To ku jama'a tambaya nike da menene duniya, menene dadin duniya, menene duniya, menene dadin duniya? Shata mu ba mu sani ba, shata kuma shi kake babba, ka yarda ka banya kanka, watakila mu gane nuhinka. Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Komi dan su muke, ashe mu maza bayin muke, ashe mu maza bayin muke.
Masu sauraro, a saboda ƙurayuwar lokaci ba za ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyin ku na kiwon lafiya da kuka aiko ba sai makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa, a madadin wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kware, Jummai Alice daga nan birnin Washington DC, nake fatar a huta lafiya. Kuma a tuna, lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke.
Babu mai roshe da ke masau, in gai je ke la'ira uwar jiki. Babu mai roshe da ke
akan da ke aka ce duniya ana ta wani kare.
Ba ana rawa kuri masau, in gai je ke la'ira uwar jiki. Babu mai roshe da ke.
To a gai sheki, yanzu kuma ga ladan ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice.
To a takaicen, gamayyar ‘yan majalisar dokokin Amurka daga jami’iyyun nan guda biyu sun faɗa wa ƙungiyar ‘yan adawan ƙasar Iran cewa za su gaba da matsin lamba ganin an azawa shugabannin addinin Iran takunkumi mai gaunin gaske, a daidai lokacin da Tehran take dakon ganin ko shugaba Trump zai yi aiki a kan alkawarin da ya yi lokacin yaƙin neman zaɓe na ɗaukar matakai masu tsanani kan ƙasar. A ranar Talata ce dai wakilai shida ‘yan jam’iyyar Democrat da Republican a majalisar wakilan Amurka suka shaida wa ƙungiyar Iraniyawan na nan Amurka hakan. Ƙungiyar Iraniyawan ta gayyaci ‘yan majalisar ne yayin wani taronta na shekara-shekara domin su yi jawabi a wani yunkuri da ƙungiyar na ganin sun yi kamun kafa ga ‘yan majalisar dokokin ƙasar a kan matakan da za su kawo ƙarshen gwamnatin Iran mai bin tafarkin addini. Sabon shugaban ƙasar Gambia Adamu Barrow ya koma gida jiya Alhamis, kuma ya samu kyakkyawan tarba daga ‘yan ƙasar dukko da yake ya iso babban birnin ƙasar wato Banjul cikin tsauran matakan tsaro. Barrow dai ya koma gida ne daga ƙasar Senegal, inda ya zauna tun bayan da rikicin siyasa ya ɓarke a ƙasarsa saboda shugaban ƙasar Jame wanda ya daɗe yana mulkin ƙasar ya ƙi sauka bayan da ya sha kaye a zaben watan Disamban da ta gabata. Fadar White House ta ce shugaba Donald Trump na da zaɓi a kan yadda zai sa ƙasar Mexico ta biya kuɗin katangan nan da yake son ginawa tsakanin Amurka da ƙasar ta Mexico.
To jama'a, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin, sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin. yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa wanda ya taya ni da wanda ya hada mana sauti Mr. Solomon Bo da kuma injiniyanmu na wannan lokacin wato Darren ni naku Ibrahim Kadama Sigarba ke cewa sai kuma da hantsi.